Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 20 ga watan Janairu. Shirin yau da gobe shirin matasa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuna iya jin mu yanzu haka nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce yake gabatar muku da shirin. A zauren matasa za ku ji ƙarashin muhawara akan dangantakar da ke tsakanin talakawa da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na jihohi. Shin dangantaka ce mai kyau? Talaka yana morar waɗannan gwamnatoci? Shin ma waɗannan ɓangarori biyu suna taka rawar da ta kamata a rayuwar matasa?
Ɓangarorin duka biyu ba sa ma taka rawar da ta kamata.
Za ka ga mutum ya gama makaranta yana da takardu, maimako a bashi aiki amma babu.
Diga ƙananan hukumomi zuwa state government zuwa federal government.
To me yasa mutane ba sa sa ido akan sata da almundahanar da ake da dukiyar gwamnati?
To ni ina ganin babbar matsalar da take sawa 'yan Najeriya yawanci ba sa sa ido akan sata ko kuma almundahanar da ake da kudaden gwamnati, saboda kudaden yawanci kudi ne na fetur. Su 'yan Najeriya musamman bangaren arewa yawanci ba wahala suka ji a jiki suka je suka samu suka ba da wannan kudin ba.
Tobaicin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook za ku ji labarin ɗan iya wanda yau ya lebo mana abin da ke faruwa a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria game da cuwatuwar guraben kwanan da wasu ɗalibai ke yi. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji duka wannan. A Facebook mun yi muku tambaya cewa a ganinku wacce gwamnati talaka ya himura tsakanin gwamnatin karamar hukuma da ta jaha da kuma ta tarayya. Ga amsoshinku. Hakika gwamnatin da talakawa suka himura ita ce gwamnatin tarayya, saboda idan muka dauki misali da tsaron kasa, gwamnatin tarayya ita take ba da tsaro ga talakawanta. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau. Kowa ya san cewa karamar hukuma ita ce kadai take kusa da talakawa. Dalili ko shine mu da muke kananan hukumomi ba ma ganin wadatar gwamnati sai an biya ma'aikatan kananan hukumomi albashi, dan haka ake taimaka musu. Sako daga Husaini Ali Imam Jalingo Taraba. Talaka ya yi morar gwamnatin jiha fiye da ta karamar hukuma. Idan mun kula tun mutum yana ciki har a aihi mutum ya fara makaranta, za a ga mutum ya yi morar gwamnatin jiha. Idan aka duba ita kanta karamar hukumar daga jiha take samun kudaden tahiyar da ayyukanta, duk da dai yanzu gwamnoni suna shake su, suna hana su kudaden su da sunan ayyukan haɗin gwiwa. Sako daga Abubakar Saddiq. Dukansu talakawa ba sa morar komai a wurinsu. Dama-dama gwamnatin tarayya. Tsakanin gwamnatin jiha da ta karamar hukuma, ai baka ma san a ina ne talakawa za su nemi hakkokinsu ba. Saboda idan ba zalunci ba da kashe mu raba ba abin da suke yi, kuma talaka bai ma san me ake kira gwamnatin jiha ko karamar hukuma ba. In ban da karɓar indijin leta, ban san me ake yi a karamar hukuma ba. Sako daga Abdulkadir Umar Isa. Ai jama'a, musamman ma namu na karkara, sun ɗauka cewa gwamnatin tarayya ita ce komai. Domin ko titi ko asibiti ko su ayyukan gwamnati na daban, idan ba a yi ba sai mutane su dinga cewa shugaban ƙasa ba a musu aiki. Alhali kuwa ayyuka ne da suka shahi jihohi ko ƙananan hukumomi. Don haka muna kira ga dukkan ɓangarorin da su sabke nauyin da Allah ya ɗora musu na jagorancin al'umma. Sako daga Baffa Haruna Habaju Bajoga. Ni a nawa ra'ayin talaka ya yi morar gwamnatin jiha, domin wasu local government ba abin da suke ma talakawansu sai dai handama da wawure kudaden al'umma. Sako daga Sani Magaji Rufa'i, jihar Gombe, Najeriya. Yau da gobe, a ganina gwamnatin tarayya talaka ya yi mora, domin ita ce take rike da wuka da nama. Idan ta tsawatar wa jihohi, jihohi kuma sai su tsawatar makananan hukumomin su. Sako daga Sale Muhammad Sale Dama Rayola SMS. Ai karamar hukuma ta talaka ce, jiha kuma sarakai, ta tarayya kuma barayin da aka samu daga karamar hukuma zuwa jihohi suke jin dadin tarayya, amma da yanzu canji ya zo ta tarayya fa. Alamu ita ce talakawa za su mura. Sako daga Musa Abdulrahman. A gaskiya gwamnatin karamar hukuma ta yi kusa da talaka, kuma ita ce ta yi kusanci da talakan ƙasa a faɗin duniya. Sako daga Balangwari Wayrano. Ai yau da gobe mu kam a da babu abin da muke morewa daga dukkan waɗannan gwamnatoci guda uku, amma yanzu da sauki. Sako daga Ado Abubakar bin Ali. Ma'aikatan asibiti da asibitoci karamar hukuma, wutan NEPA karamar hukuma, kashi 95 cikin 100 na ma'aikata duk karamar hukuma, ruwan burtsatse karamar hukuma, hanyoyin ruwa da na mota project karamar hukuma da dai sauransu. Sako daga Faruk Yahuza Asara. Yau da gobe ni dai a jihata ta Yobe zan ce na yi morar gwamnatin tarayya, dan ko ba komai ta kawo min zaman lahiya, ga wutar lantarki kullum muna samu, amma gwamnatin jiha da ta karamar hukuma ni dai ban ga wani abin da suka kawo mana ba. Sako daga Adamu Muhammad dan Bojuwa. Gwamnatin tarayya mana, ko yanzu a jihar Borno mun samu sauki sosai, kuma dalilin gwamnatin tarayya ne tsaro, wutar lantarki, tallafa ma 'yan gudun hijira ga sunan da yawa. Sako daga Dawud Matashi. A gaskiya talaka ya yi morar gwamnatin karamar hukuma domin ta yi kusa da shi. Sako daga Ayuba Garba Imam Kahin Madaki a jihar Bauchi. Gaskiya yau da gobe irin gwamnatin kasashenmu na Afirka babu wani abu da talaka yake mura. Asali ma shugabannin kananan hukumomi ana nada su ne kawai domin su azurta kansu, ba wadan su yi matalakawa aiki na gari ba. Sako daga Boyes Saudiya. Yau da gobe ai talaka ya yi morar jiha da tarayya, kananan hukumomi ai raba daidai kawai kansiloli da ciyamomi suke yi, dama gwamnoni su suke yadda suke so da su. Sako daga Yakubu Muhammad Kurmin Mashi Kaduna. To shin kananan hukumomi da jihohi suna yin abin da ya dace wajen samar da ayyukan yi ga matasa? Shin ma talakawa suna morar waɗannan gwamnatoci? Ga dai ƙarashin muhawara a zauren matasa a ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Abdulaziz wanda ya tattauna da
Awal Bobo, Usman Umar,
Emmanuel Alhaji Song,
Tarima Abubakar.
To wannan batu za mu tabo cigaban matasa wajen samu musu da aikin yi. Kuma mana Awal ban soma da ke. Na farko, ya ke ganin samar da aikin yi ga matasa, shin kananan hukumomi suna takarar da ya kamata ko kuma jihohi suna takawa?
Gaskiya ba sa cika, zance ba sa ma takarar da ta kamata.
Wa kenan, wacce ce ba ta takawa ciki?
Bangarorin duka biyu a daidai wannan lokacin. Da a ce don akwai gurabe da ya kamata a ce matasa sun maye waɗannan guraben, amma sai ka ga mutum ɗaya ya maye gurabe mutane 100,000 ko sama da haka. Sai ba mu mata shi fahimta haka ba, musamman ma wannan gwamnatin namu na jihar Adamawa. Da haka zo aka tantance sai muka gano cewa akwai mutum ɗaya da yake wato ya maye gurabin mutane sama da 20.
Wato na fahimce ka ba bakire wasu ke yi kenan, manyan ma'aikata ke
yi. Yau wato kaga wannan wani dama ne na wanda wasu matasa za su mai ya toshe wannan. Za ka ga akwai wani ma'aikaci da na gani da idona a hukumar ma'aikata na nan Yola, da ya je ya mame da shekarunsa tsaban ya ɗauko ya yi baya da ita, har wani daga ciki ke cewa ai ko ƴarka ta fari ta fi wannan shekaru da ka zo ka mayar domin kada ka rabu da aiki. To kaga kamata ire-iren wa'annan idan ana sallaman su gurabe ne na matasa wanda ya kamata za a ɗebe su.
To yanzu a malawan tambayarka, me ya kamata kananan hukumomi su yi domin samar wa matasa aiki?
Abinda zan kira ga kananan hukumomi, da za a ce kananan hukumomin mu na nan jihar Adamawa guda 21
ɗin nan, Najeriya ba da ma kasashe mu na Afirka masu tasowa,
to ko ma ina ne a ƙasar nan, da za su yi koyi da shugaban karamar hukuma ta Yola ta Arewa da ta Shuɗe, wato Iro Jobdi, da matasa da ya ɗiba. Mu ba mu san ma akwai gurabe ma a wannan karamar hukumar ba, sai da wawan Allah nan da ya zo ya ɗibi matasa. Ga su nan sun rage ayyukan da suke sun
mu da wannan batutu a bayan da ga na daura da shi wanda ke hannun damansa. To Alhaji, na farko, ya kake ganin makanan hukumomi, shin makanan hukumomi za su samar wa matasa aikin?
A kalla da yana da kyau don zai rage abubuwa da harkan tamaye ta dokan abubuwan mutane inda an samu matasa wannan togon su abubuwan nan zai ragu daga cikin gari zai rabu irin barnan fasu cagon mutane don Allah gwamnati ta duba ta agaza ta samu musu koda aikin cleaners ne most especially a duba gani kaman gwamnati namu na jira da ma yanzu akwai da safi ana fita na samu wanda suke sharai
wato ya kamata ce kananan hukumomi suna samu da ake
aikin yi diga kananan hukumomi zuwa state government zuwa federal government duka a gani diga shaman ne yake doka list ya kai diga state government inta fi karfin sai tura federal government
to bari in koma ga dan mutanen sun ka ji abin da wannan suka fada yanzu misali mun san kamar da suka ce ya kamata kananan hukumomi suna kai ana kuta ne me yasa kananan hukumomi ko kuma jiha ba sa mai da hankali wajen samar da aikin ga matasa in ba sa
to abun fadi dai shine jama'a kwadai yayi musu yawa
suwa kenan
su manyan ma'aikata zaka ga kamar yadda dan uwana awale fada dazu mutum daya yana rike da salarin mutane 30 akan shi kade wani wasu matasa kuma suna zaman kashe wando babu aikin yi muna da matasa da yawa idan an ce ana neman aikin mutane 10 mutum 1000 za su fito sannan kuma kan da kake rike da aikin mutane 30 kai kade me kake tunani ya kamata gwamnati daga local government to federal level su duba su tantance wannan abu
amma ai federal sun yi nisa yanzu misali kananan hukumomi ana ganin su suke kusa da jama'a inda abun a nemi shawarar ka ne wani shawara ka bawa shugabannin kananan hukumomi musamman wajen su matasa samu musu aiki
wannan ina kira ga chamomi na local governments su yi kokari su samar ma matasa aikin yi
kamar me
labranci ko su kakkafa ayyuka irin wanda ya koye yi a kwanan baya wurare ma'aikata ko gyare-gyare ko me idan gwamnati yayi wannan zai taimaka ma dumbin matasa su rage zaman kashe wando
daga kare mai atambe zai miki shine misali da abun tambaki ne mai kananan hukumomi za su yi wajen samarwa matasa yake
a kalla dai kananan hukumomi ya kamata su samu musu ta fannin noma ta fannin su ba su ayyuka su ma su samu ko da kai kilina ne da kadan zaka haura gaba zaka ga mutum ya gama makaranta yana da takaddu maimako a bashi aiki amma babu ganin cewa na gaba da shi babban bai da qualification dinsa zai iya takura ya ce to wannan fadin na bashi zai zo ya karba min kujera to kaman yadda ƴan uwana suka fada daga baya wasu sun samu abun yi gashi suna da hanya yadda za su yi su taimaka ma matasa a rage sata da barna amma babu sai ka ga mutum yadda aka aifa jiya ma za a iya samo mata komai a hada mata salarin yana bin hannunsa
wata ku baba ke rike ne
yawa kaga kuma abun haka be zai je ba dole za a dinga samun su fitina fitina da sauransu
to Allah ya rabu da fitina abinda nake so in fada zan koma ga abinda abokina ya fada baya wato akwai lokacin da a Najeriya aka yi kokarin yunkurin dauko ma'aikata daga wannan hukuma ta FIRS wato Federal Revenue suna neman kasan su galibi suna daukan masu takardun shaidan kammala digiri ne to wannan mutane suna neman mutum 1000 ne a kasar gabaɗaya waɗanda suka nema a wancan lokacin a wancan shekarun an nema sama da mutum 60,000 matasa ne kuma duka gaba daya to wani da yazo a wannan rishin sunanan Yola da muka je muka same shi a caba yake yace da gama jami'ar sa shekara 15 yana neman aiki bai tsaya haka redundant ba ya tsaya yana kokarin fafutuka don bar manta ba ko ni shugaban karamin hukuma na nan Yola ta Arewa wanda ta shude ya biyo mu a filin kullo yana ta roƙon mu mutum biyu ne a bayan sa dan Allah ku taimaka rana kaza ku ba mu ƙuri'a dan Allah suna ta bibiyan mu duk inda suka ga taron mutum biyu uku suna roƙo amma daga baya bayan aka bashi ƙuri'a din Allah ya bashi nasara ya ci sai zamana bayi da kawai yana cikin tinted na glass idan ka zo wucewa sai dai ya sauke daga maka hannu to wannan baka samu ma ka ganshi ba ma bare ka ku ga masa menene matsalar ku har ya biya muku bukata
to me yasa mutane ba sa sa ido akan sata da almundahanar da ake da dukiyar gwamnati wai shin idan tura ta kai bango wani mataki ne na karshe da talaka zai dauka ya kwaci dukiyar shi daga azzaluman shugabanni
To mataki karshe dai mataki guda biyu ne ina gani. Na farko mataki wanda ya zamana duk abin da za a yi kamar da na faɗa kada ya zamana mutane suna yin shi akan karan kansu mutum daya. In mutum daya yake zai yi ihu ko hargaji ko surutu zai zamana dan adawa ne. Ba za a kalli abin da yake da muhimmanci ba. Yanzu nan mutane za su sa mai wani suna a mai batanci a bata shi abin da ya zo da shi ma ba za a fahimta ba. Sannan bai da ma hanyar da zai zo ya samu bayanai na kware na zartattu wanda zai iya kare kansa. So game da mutane duk abin da za su yi a ce kungiya ce kuma kungiyar wadda aka yi mata rijista da gwamnati tabbatacciya. An ce hannu ɗaya ba a ɗaukan jinka. Duk abin da za ku yi kamar tsintsiya tare tsintsiya in tsintsiya ƙwaya ɗaya ba ta shaka amma aka tara tsintsiya da yawa. Sai ya share daura so da haka duk abin da za a yi zama da an taru an yi shi a kungiyance kungiyar kuma wadda take da rajista ta gwamnati. Da farko shawara ta farko shine tirren gini tirren zane. Ya kamata mutane idan harkar zaɓe ta shigo su daina barin kawai a ce ɗan ƴan siyasa su ne za su shiga harkar takara. Ya kamata lokaci ya yi da masana da masu ilimi ilimin addini ilimin boko ƴan kasuwa ne. Ba wai dole sai kana cikin siyasa. Shi a Najeriya yanzu mun ɗauka ɗan siyasa wanda ya yi ba aiki ike ba ba kasuwanci ike ba kawai shi dan siyasa ne irin ƴan jagaliya su ne kadai za su fito takara ko kuma yaran su ba a'a a samu mutane da kakure masu ilimi masana waɗanda suke da kishin al'umma su ba wai kishin yadda za su yi tsare kuje da shugabanci kawai dan a ce musu shugabanni ko kuma dan su samu kuɗi ba so da haka in har za mu samu mutane waɗanda suke kishin shugabanci za su fito ta shigo takara to Allah da za a fara samun gyara tun daga nan za a samu shugabanni na gari. Mataki na biyu shine ya kamata mutane su dinga lura duk lokacin da aka ce wata ya yi karamin hukuma ko jiha an turo mata kuɗi to a dinga lura a samu kungiyoyi tun da wannan abu ba abu ne na individual mutum guda ɗaya ba. Mutum ɗaya ba yadda za a yi ta gano ya ake kare ake taka. Ya kamata masananmu musamman daga jami'o'i da kuma manyan makarantunmu da suke a jihohinmu zamana ana samu ana kafa kungiyoyi waɗanda za su tsaya suna lura da yadda kuɗin ya shigo. Ya shigo yaya gwamnati ke budget ɗinta kuma shin budget ɗin nan ana bin shi yadda yake a tsari a hukumance. Shin 'yan majalisa sun duba abubuwan da aka yi budget sun tantance. Shin kuɗin da aka kashe an tantance shi bisa gaskiya. To ya kamata a ce mu kungiyoyi na mutane namu a sa ido a kai daga ƙananan hukumomi har zuwa ta. Shin gwamna ne? Nawa isa yake samu a wata? Nawa budget ɗinsa? Nawa kashe? In yadda aka kashe ɗin nan a dinga bin diddigi idan aka samu kungiya wadda take ta yi rijista da gwamnati za a dinga ba ta dama ta dinga bincike ta dinga gano kwakwafin inda abubuwan suke. Sannan 'yan jarida waɗanda muke da su da waɗanda suke a gida Najeriya a gidajen rediyoyinmu da 'yan jarida waɗanda suke harkar jarida ta rubutu a karanta da 'yan jarida waɗanda suke a international media da waɗanda suke a ɓangaren talabijin da waɗanda suke zaratan matasa yanzu waɗanda ake samu a kan social media kamar zaratan matasa waɗanda ake ta gwagwarmaya a kan Facebook da waɗanda ake yi a kan Twitter lokaci ya yi da ya kamata ba wai individual comment ko individual posting ba ya kamata a formin ƙungiya ya zama an yi mata rijista da gwamnati wadda za ta dinga sa ido jihohi a ce jihar kaza jihar Kano akwai ƙungiya mai gwagwarmaya da sanin yadda ake kashe kuɗin Kano jihar Kaduna akwai jihar Zamfara akwai jihohi kala-kala ƙananan hukumomi ma a fitar da chapters. Ya zamana karamar hukuma ta misali ni ina birnin Kano karamar hukuma ta birni nawa aka samu wannan watan nawa aka kashe nawa gwamnatin tarayya ta turo nawa ita karamar hukuma ta generate revenue daga inda take karbar tax daga kamfanoni daga mutane da sauran gurare nawa ta generating kuma ya ake da wannan kuɗin a dinga bin diddigi a dinga bi. Ya zamana shugaban karamar hukuma albashinsa da allowance wanda gwamnati ta amince mata shi kai zai dauka idan aka tarar da wani kwabo ya shiga ya yi almundana mutane su fito cikin media a tarera ya shi yadda gwamnati za ta ɗau mataki a kansa. Sannan mu samu shugabanni waɗanda suke aiki da hukumar EFCC da hukumar ITPC da hukumar ƴan sanda jami'an tsaro da sauransu na SS idan mana suna sa ido a kan waɗannan abubuwa ta yadda duk lokacin da aka samu wani rahoto cewa ai ga wata ƙaramar hukuma ko ga wata jiha an yi almundana ko wani ɓangare na jiha an yi almundana a kan kaza to a ce akwai wani kwamiti da za a kafa ije yi bincike ya tabbatar da gaskiya idan mutanen nan suna da laifi a kama su a hukunta su. Zamana muna tsarkake niyyarmu muna kuma samun shugabanni waɗanda kamar yadda shi shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari suke da kyakkyawan niyya wajen duba abubuwan nan kuma a tsaya a bisa da kaida da doka ta bayan ta Najeriya a gyara mu zama nan mu ma muna yi a tawalamu a labusin mu to idan aka tafi abin da zata ma idan ga biyo mata takala mata takala yayo kasa sai zama na kasan mu ta gyaru mu samu kasa ne mutane masu gaskiya kuma kudin da gwamnati ta ware ana bin shi bisa gaskiya ana kashe su a daina bayani a irin kamar yadda ake a gidajen rediyo maganganun yan jarida ba irin wannan ba a fitar da rubutaccen rahoto wanda zai bayyana abubuwan da ake inda aka samu matsala kudi kaza gwamnati ta ba da kudi kaza ba a kashe ba an yi kaza an yi kaza idan mun duk wani abu kula da bayanai na gaskatu wanda in an je gaban kotu ko an je gaban kotu ina ne za ku iya fara kanku so a fito kuma zabe ku kai korafin ku kace ku ko wannan da yake shugabantar ku ba kwafin shi saboda kula da bayanan cikakku wadanda ya nuna cewa wannan abubuwan da yake ba daidai bane ita hukumar zabe za ta nuna muku hanyar da za a bi a yi mata kirinye ko kuma a'a in ma an gano almundahala yi tabbataccen almundahala ce to hukumomi na tsaro da hukumomin bincike su je su bincika su kwace duk abubuwan da ya karba a hukunta shi yadda dokar kasa baya akwai bukatar a ce akwai wasu hukumomi da aka yi waɗanda za su dinga sa ido sosai saboda tabargaza wanda ake yi a kananan hukumomi ba a karama ba ce gaskiya kananan hukumomi ne za ka ga gaba ɗaya kuɗin budget din da aka yi mana wata ko wanda aka turo musu mutum ɗaya ma sai ya danne su gaba ki ɗaya kuma da albashin da za a jiya ma'aikatan babu gaba ɗaya kuɗin ma ba san inda suke ba kuma kuɗin da ake ba su wani in ban da albashi ba abin da yake yi sai dai a danna kuɗin nan a raba wa 'yan siyasa a raba wa 'yan jam'iyya a raba wa waɗanda suke 'yan gata su danne su dinga fitar da wasu kwangiloli na ƙarya da kwangiloli dai kawai wanda za a yi domin a fitar da kuɗi su amfana a junansu su kuma mutane babu ruwansu kuma shi wannan kudin da ake turowa tsananan hukumomi ana turo shi ne saboda ita karamar hukuma ta fi kusa da talaka duk aiki wanda ya kamata a ce talaka zai amfana a nan ya kamata a ce ana amfana local government ba guri ba ne kawai da mutum zai je idan ga cewa an masa haihuwa yana son rago ko kuma a'a matar shi ba su da lafiya ko ɗansa bai da lafiya ce amma kawai isa a yi masa bota a ba shi magani a'a akwai ayyuka da dama wanda ya shafi bangaren harkar noma wanda ya shafi bangaren lafiya wanda ya shafi bangaren ilimi wanda ya shafi zamantakewa mata mutane da local gama ya kamata a ce an sa ido ana bunkasa gurare ana yi sannan daga bangaren gwamnatin jihohi su ma tunda kusan kowace jiha tana da ministry of local government wanda suke kula da waɗannan local government to yawanci gaskiya a yanzu abin da yake faruwa sai zama na ita kanta gwamnatin jiha ko commissioner da nada sai a duba wani commissioner ne dan siyasa siyasa zunguruta siyasa ya iya sai a tura su ministry of local government saboda ya dinga amfani da damar ta siyasa duk lokacin da gwamnati take so ta ci wani kuɗi wanda ake so a raba wa 'yan siyasa sai a dinga turawa ta budget din ministry of local government su kuma su dinga bin hanyoyin su na dabaru na ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa a ga a dinga zara kuɗin da ya kamata a ce al'umma aka amfanarwa kuma al'ummar Najeriya ga mu muna kallo kudin mu ne dukiyar mu ce wanda ya kamata mu tsaya a kai muna ji muna gani mun san da dukiya ne amma tun da dukiyar ba gumin mu muke ba wahala muke muka samu ba mu ma sai mu kasa magana to ni ina ganin babbar matsalar da take sawa 'yan Najeriya yawanci ba sa sa ido akan sata ko kuma almundahala da ake da kudaden gwamnati saboda kudaden yawanci kudi ne na fetur su 'yan Najeriya musamman bangaren arewa yawanci ba wahala suka ji a jiki suka je suka samu suka bada wannan kudin ba inda za a dinga biyan tax to nan gaba kwanan nan za su ga mutane in mutum ya san zai biya kudi komai za a ce sai ya biya kudi ko hanya ya bi sai ya biya kudi to za ki ga mutane sun fara kuka suna cewa ya kamata gwamnati ta mana aiki kaza ya kamata gwamnati ta mana aiki kaza
na za ki bar aho da ita kance tuban da ya yi shi a baya kun je shi yanzu ko tuban ya baje shi ya koma ya dauke dauke sa ba dan Allah ya bari ba amma da ga karshe ya na karshe har ya kuturce abokanan sa wasu sun makance wasu guragu ba kafafu ni maka dan waka barayi da nayi kidi ta ta suka yi idan suka je fatar ina labarin jihu ni ne na fari ni kayan kowa ba
Allah ya sa da kunnuwan basira kuka saurari bayanin da Ahmad Abubakar Dakta yayi. Abubakar wato Ahmad Abubakar Dakta dai mai sharhi ne, mai hoshin baki kuma mai lura da al'amuran yau da kullun. Matsalar karancin guraben kwana ta kai inda ta kai a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kuma wasu dalibai dama ta samu tayin cuwa-cuwa da kuma kuntata ma ƴan uwansu dalibai. Labarin dan iya kenan na yau ga Isa Lawal na Ikara.
Da gani na yau dan iya yace dan Ikar zauna ka ji wani halin karanta, ko da yake dai in nazo maka da korafi kakan ce na fiye kalata. Daliban Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ne naji suna ta mita saboda guraban dakunan kwanan da aka ware don daliban fa ya musu kankanta, kuma ƴan kalilan din guraban da suka rage ma duk an bata su da kazanta. Sanan rabon guraban gurin kwanan ma an ce an hana mabukata. Wasu daliban da suka yi katarin samu kuma sun baje kasuwar bukata, ma'ana dai daliban kansu sun buge da yiwa juna mugunta. Alhalin iyayensu na gida suna ta murna wai sun tura su makaranta. Shine fa nake ganin wai shin yaushe ne Najeriya zamu nemo wa kanmu mafita. Nace gaskiya maganar karancin guraban kwana fa tana da babbar illa. Kaga dai duk wanda ya tura dan shi ko yar shi makaranta so yake su samu kula, don fa sai da kyakkyawa wan yanayi dalibai za su samu walwala ta yadda za su saki jiki don dibar ilimi zalla. Amma idan aka ce dalibai na cikin wahala, to ko sun shiga aji zaka gansu cikin kasala, wasu su ma wahalar kan bar su cikin yawan maula. Shi yasa akwai buƙatar isassu kuma ingantattun guraban kwanan da daliban za su iya sakata su wala. Idan malamai sun koyar da su aka zo rubuta jarabawa su yi tarbutu sala sala. Amma fa wannan zai yi ne kawai idan mahukunta da daliban da ke cin wannan kasuwar bukata suka ji tsoron Allah. Dan yace to dan Ikar Allah dai ya sa mahukuntan jami'o'in kasar mu su farka. Ƴan guraban dakunan daliban da ke akwai a makarantun nan a rinka raba su bisa doka. Gwamnati kuma ta ƙara ajujuwan da daliban za su rinka samun gurin sauka. Ƴan kasuwa da masu hannu da shuni ma su shigo wannan harka, don idan aka bar daliban nan suna zuba zuruntu haka nan sakaka, to babu ko shakka za su rinka abubuwa da ka. Nace kuma gaskiya ne fadan iya, don ni ma na ga haka. Daliban da suke rasa wurin kwana su suke dauko da kon kari oba aka, su ma masu kwana cikin kazanta a makarantar zaka ga ba wani abin da sukan tabuka. Don haka dai gani nake jami'o'in kasar nan namu sun dore ginin ilimin mu da harsashi na bulantoka. Dan iya ce to ai su ma daliban da ke sayar da gura ban kwanan da aka ware wa sauran dalibai dole sai sun kiyaye, don duk lokacin da ƙasa ke marmari da maradin samar da sabbin sauye-sauye, to dole kowanne mai mugun hali ya janye. Su mahukunta dai su samar da dakunan kwana don share wa dalibai hawaye, su kuma dalibai idan sun je makaranta su kiyaye yayaye. Dalibai mata ko su yi hattara da muggan kawaye, su tana cewa karatu suka je don haka ba ruwan su da ƴan na nayi. Su kuma dalibai maza su tabbatar sun gudarwa duk wani shirin shaye-shaye. Kaga kenan idan an tsaftace gurin kwana sai kuma a gyara halaye, don kuwa tsaftar muhalli da tahali ƴan bi ne da wasu ke kiran su tagwaye.
Na Ikara ikon Allah. To iyakacin shirin kenan a yau, sai kuma gobe da izinin Allah mu sake ko kuma in sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin wanda ya hada mana sauti Daniel Brown da engineer mu Mr. Nelson Lopes. Ni ce Halima Jumrauke, sallama da ku, sai gobe idan Allah ya kai mu.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau yara suka sa a gabansu kwarai ba za su bari.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.